الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وذرياته وموالاه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايا هكا ينقوى على أم المسلمين na karanta muku gaisuwar musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu a cikin littafi mai tsarki Alƙur'ani. Kamar yadda aka saba, yau 16 ga watan Ramadan, shekara ta 1440 daidai ga hijira, daidai da 21 ga watan 5 na miladiya 2019. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ƙara mana imani da gaskantawa, kuma muna addu'a Allah shi ba mu alkhairori da ake samu a cikin wannan wata mai alfarma. Muna addu'a ga malam mansunna, Allah shi musu rahama, shi musu gafara. Muna addu'a ga mawallafin wannan littafin, Sheikh Abubakar Gumi, Allah ya misa kaiya da alkhairi, Allah ya kai haske ga kabarin shi. مؤسس جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة الشيخ إسماعيل إدريس. من أركان الله، الله يسني يا مشي، الله يميل لطفه درأفة خليفة شي الشيخ محمد الثاني يا جنجر. من أركان الله يكار يميجا غورا يكار أمريكانيا ƙara mai taimako. Wannan masarauta ta Argungu, muna roƙon Allah ya ƙara mata albarka, kuma ya taimaki jagoranta da sauran 'yan majalisarsa, ya ƙara yalwata arzikin wannan wurin, wannan masarauta, ƙara ba da zama lafiya da haɗin kai. Jihar Kebbi, muna roƙon Allah ya ƙara mata zaman lafiya da ƙarfin tattalin arziki, ya yi jagora ga jagororinta da shugabanninta. Wannan ƙasa tamu Najeriya, Allah ya ƙara mata tsaro, ya magance duk matsalolin da ake fama da su, kuma Allah shi jagora ga shugaba da kuma jagoran wannan ƙasa tamu. Allah ya ba da zaman lafiya a ƙasashen musulmi gaba ɗaya. Insha Allahu, yau karatu zai fara daga aya ta 90 a suratul Ma'ida. Allahumma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya ta 90 wanda take magana akan haramcin giya da tata da sauran abubuwan da suka zo ciki, mu'allafin wannan littafi yace walamma muni'u min al-ghuluwi fi ad-dini, a lokacin da aka hana musulmi zurfafa cikin addini, wa qila lahum, aka ce musu يا أيها الذين آمنوا يا كوما في إيماني لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كدك حرمت أبو بوا ما صدادي نهلس ودند الله يا هل ساموكم. وقيل لهم أيضا كما أكت مسلم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كتيد قابلنا الله أرض تاكو نهلس ميدادي. To wa kanati al-khamru wal maisiru, giya da tata sun kasance mimma yustatabu indahum, suna cikin abubuwan da larabawa suke jin dadin su cikin jahiliya. To kada wani ya doka cewa ita ma giya tunda dai tana da dadi gare su, ita ma tata ana samun kuɗi ba da wahala ba cikin inuwa, to sun shiga cikin abinda an ka halitta. Bayyanallahu fil ayati al-atiyati, sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayani a cikin ayoyi masu zuwa, annahuma gairu dakhilaini fi jumlati tayyibati, waɗannan abubuwan ba su shiga cikin abubuwa masu daɗi ba, su kan ba halas ba ne, bal huma min jumlati almuharramati, suna cikin abubuwan da Allah ya haramta, lima yusaddibani min mukhalafati alwa'di, domin suna zama sanadiya a saba alkawarin Allah fil qiyami bil wajibati, wajen tsayuwa da wajibai kamar sallah da sauran abubuwa da Allah ya wajabta. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda sun ka ba da gaskiya, innamal khamru, ku sani giya, ya ce al khamru al muskiru, abinda ke sa maye, allazi yukhamiru al aqla, wanda yake ruhe hankali, saboda haka koda dawa aka yi ta, ko da alkama aka yi giya, ko da gero aka yi, ko da dabino ko inabi, ko kuma da kwakwa giya kwakwa, ko menene dai, duk abinda dai an ka tanada don ya kawar da hankali, yana ruhin hankali, to shi a giya. Saboda haka duk kayan maye da wannan aya haram ne. Wal maisiru, sannan tata ita ma, tata mai siru ana ta alkimaru ko almuqamara, wato ayil laibu bil malahi, shine wasa da wato wasa da kayan dara, kattab wal munakila wat tawila, duk nau'i ne na tata. Muna da tata iri iri, mai yawa tata an yi dangana ta da kati, wanda ake bugawa da kati, a ce yayi turu, ya yi turu, ko kuma a'a ya ci, ya yi tiya, ko ya yi kaza, to sai a ɗauka ita ce a ita an ka ɗauka tata kawai, to ba ita ɗaya ba, ba ita ɗaya ce tata ba, duk abinda an ka shirya na nau'in tata haramun ne, kamar yanzu ko kai da abokinka kuka ce to taho ka sa naira dubu in sa naira dubu mu sheka da kaha wanda duk ya tsere ya doka tashata haka nan ko da dawakai ne ko da halbin kibo ne aka ce to da ni da kai mu aza kudi duk wanda doki ne ya tsere ya doka shi ma tasha ne an sani akwai kalanda da ake yi ta lamba-lamba ko ita ma tasha ce sannan pool tasha ce tambola tasha ce casino duk nau'in dai abinda an kasa na tasha Niger bet duk tasha ne saboda haka duk nau'in tasha ne wasu na nan da yawa ban san su ba kun yi da sanin su Allah bai halatta su ba ya haramta su wal ansab sanan da gumaka al asnamu li'annaha tunsabu lil ibada abinda ake cewa abinda yasa ake cewa gumaka ansab saboda ana kafa su ana bauta musu wal azlam sannan kibau idahul istifham kibau ne da ake neman fatawa da su ko ake duba da su to waɗannan abubuwan gaba ɗaya rijisun khabisun mustaqarrun kazamta ne najasa ne min amali shaytan suna daga cikin aikin shaytan allazi yuzayyinuhu wanda shaytan yake kawanta wa mutane fajtanibuhu kunisance su Allah ya ce kunisance su ayyul rijsul mu'abbar bihi an hadhihi al-ashya an taf'alu kada ku aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan la'allakum tuflihuna domin ku samu babban rabo in kun tsare dokokin Allah kuka nisanci abubuwan da ya haramta to Allah ya ce za ku ci nasara za ku samu babban rabo innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha abinda shaytan ga nufi kawai ta fuskar tasha da shan giya yana son ya jefa adawa da gaba tsakaninku bil khamri wal maisiri wajen tasha da giya idza ataytumuhuma in dai kuna zo musu to duk lokacin da kuka zo musu to kun kada kanku cikin rigima da hayaniya lima yahsulu fihuma min ash-sharri wal fitan domin suna sababa abubuwa na sharri da fitintunu wato yan tata ba su rasa fada duk lokacin da aka samu dandalin tata to ko shi ana samun fada wurin domin za a ce an cinye ta abe da ba a ci shi ba sai dambe haka nan yan giya an riga a hankali ya kau sai kawai buge-buge da kwalabe yan akwai wasu karafuwa daga nan sai a yi ta fashin kai a yi ta abin nan a kashe wani to waɗannan su ne al'adar tata da shan giya waya suddukum kuma shaidan yana nuhin ya kange ku idan dai kuna shan giya ko kuna tata ya tare ku an zikirin lahi daga ambaton Allah wa anis salati ya tare ku daga sallah yan tata ina ruwansu da kiran sallah ko an yi kiran sallah ina ruwansu wanda yake neman ya kama ya canye abokin tata yan giya ina ruwansu da sallah ba ruwansu da sallah saboda haka shaidan ya samu sa'a in dai an ka'aza dandalin giya a dandalin shan giya ko kuma aka aza dandalin tata to khassahuma bizikri ta'ziman lahuma nan a ambaci zikiri ambaton Allah da sallah domin girmansu fa inna zikrallahi amun ambaton Allah ya game komi wato wadakhilun fi jami'il umuri ad-diniyya kuma ambaton Allah ya shiga cikin al'amuran addini gabaɗai wad dunyawiyya da na duniya domin ita ma kanta sallah zikiri ce zakka ambaton Allah ne hajji ambaton Allah ne idan Allah ya ce ka bar abu zaka aikata ka tuna cewa Allah ya hana ka bari ka ambaci Allah in ma aka yi kiran sallah ka ce sallah ka ambaci Allah domin ka tuna Allah ya ce kai sallah ka ce kai to fa idza salata an zikrillahi to in dai abubuwan nan da aka ambata ba ambaton Allah cikin su ba su tare da ambaton Allah shan giya da tata batala nafa'uhuma to ba su da amfani wa kazalika salatu haka ne in babu sallah cikin al'amari abun aka ce yana nesa ga sallah to bai da amfani fa inna ha imadud dini domin lalle ita sallah ita ce ginshikin addini faman dayya ahadu wanda ya tozalta sallah fa huwa lima siwaha adya to zai hi tozalta sauran ayyuka da ba sallah ba Allah tabaraka wa ta'ala yace fa hal antum muntahun ko za ku hanu ana itiyani ha ai intahu to nan istifhami ne tambaya ce su malam Idris malamin balaga sun ce istifhami ne bi ma'anan nahayi wato tambaya ce amma hani ake ne ba ana son ma musulmi su bada amsa ba cewa eh za mu bari ko ba za mu bari ba a umurni ne cewa ku hanu ko a Hausa ma ko cikin Hausa ma ana iya ya haga wani mai kafa kai an ce ka bari shin kana bari ko ba haka ba ka bari ko yaro an ka damka ana iya mai bulala biyu bayan aya ce to kana komawa ana nan kaka koma ko ba haka ma to saboda haka wannan a bangaren balaga tambaya ce amma hani ake ni to wannan ayoyin guda biyu su ne suka yi magana akan hani akan tata da giya kwata-kwata amma ainihin saboda al'ummar larabawa jinin jikinsu kamar ya saba da wannan harkokin na giya da tata giya dai ita sun doki in aka sha ana samun farin ciki ana samun warsakewa a kawar da damuwa tata kuma ita kuma ana samun kuɗi wato ana samun kuɗi dukiya wato cikin sauki cikin inuwa ba da wahala ba to saboda haka an haramta waɗannan abubuwan mataki mataki an ce farkon al'amari an hana a sha giya sai aka ce amfaninta ɗan kaɗan ne amma sharrinta da ita da tata ya yi amfani yawa to da jin wannan sai wasu suka bari wasu suka bari ana nan sai ya zan wasu sun ɗan takaita wasu kuma har su sha lokacin sallah to shi ma dai sai aka ce wala taqrabu salata wa antum sukara aka hana lokacin sallah sannan a ƙarshe aka hana gaba ɗaya to saboda haka yanzu da giya da tata duk haramun ne kuma giya ba ko an wa abin suna giya ko ba ai mai ba inda yana kawar da hankali to hukuncin shi giya a addinin musulunci wasu abubuwa ma an yi suna don kawar da radadi dan aiki dan amfanin likitanci to amma sai wasu su mayar da su kayan maye to su ma sun zama haramun wani abu dan maganin majina kawai aka yi don maganin tarin majina to amma wasu sai su juyar da shi zuwa ga maye su yi amfani da shi wajen maye lalacewa ta kai lalacewa ga wasu har ma wai suna ganin cewa ana iya samun maye in an ka ce ga shadda irin waga ta gargajiya tururin da take yi wai in an ka shaka ana samun maye wasu ma kwata suka ganin cewa sun jaraba sun gani kwata ma in an ka tace ruwan kwata an ka sha wai suna sa maye to saboda haka duk abin da an ka kawar da hankali da shi ya zan giya kuma haramun ne kuma hukumar NDLE ai su ma suna biya duk abinda aka amfani da shi ko na magani ne to a shagunan magani in aka kama ana hukunta masu to saboda haka al'ummar musulmi babu alkhairi cikin kayan maye, babu alkhairi a cikin caca. Saboda haka al'ummar musulmi su nisanci waɗannan abubuwan. Shi dai maye dama hankali shine ɗan adam, hankali shine ya bambanta mutum da sauran dabbobi. To in hankalin ne ya kau, to shikenan mutum ya koma dabba. Don haka yana iya cuta ma kai ne, yana iya cuta ma wasu ma ƴan uwa ne ko uwaye ma. Saboda ya an samu wanda ya yi maye ya halaka ƴan uwan shi ko uwayen shi ko mata ce ko ɗaya ne, saboda bai da hankali. Waɗanda sun kai zama kusa kusa gare shi da soyayya, to sai su juya, kuma sai ya ga baya son su, yana ƙin, saboda hankali ne ya kau. Sannan caca, ko da mutum ya ga hanya ce da zai samun kuɗi, ya yanki lamba ta pul, cikin ɗan lokaci kaɗan sai ya zama babban attajiri garin. To duk abinda mutum ya samu ba ta hanya ta halas ba, ta hanya ce ta haram, don shari'a ba ta tanadi mutum ya samu arziki ko ya samu abinci ta hanyar caca ba. Don haka da kuɗin da mutum ya samu wajen caca, da waɗanda an kai fashi da makami aka kashe mutane aka karɓo, duk ɗaya ne, duk haramun ne. Saboda haka in mutum yana caca yana ganin cewa halas na ma a samu dukiya ta wannan hanyar, ya kafirta. In kuma yana yi ne ya san haram na, yana ikirari cewa Allah ya haramta, to wannan ya zan fasiki, ya zan fajiri, ya kangare ma Allah. Saboda haka al'ummar musulmi a nisanci caca. Yanzu akwai wata takarda da muka samu aka rubuto, an rarraba ta wajajen da ake tafsirai cewa a ja hankalin mutane musamman ma matasa sun yi zurfi wajen abin da ya shahi wagga caca ta zamani ta Niger Delta. Ta ɗauki hankalin matasanmu da yawa, tana nan an bubbuɗa shaguna 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 ana yankan lamba domin a ci kuɗi. To haramun ne. Daga cikin haɗarorin da aka fahimta shine ana aiki matashi ya kai kuɗi wajen wani, ko ya tayayo tefa ne, ko ɗan makaranta ya taya biya kuɗin makaranta, amma sai ya juya can ya sai lamba ya yanka, wai ko yana samun ya ci kuɗi, sai ya ɗebe kuɗin da aka aike shi ya kai, sannan shi kuma ya taya da riba ce. An taɓa faɗa mana cewa akwai wanda an kawo saƙon 20,000 ta ya kashe sorin Niger Delta, kuma bai ci ba. Wasu na ganin cewa ya kamata a gabatar da wannan matsala ga shugabanni, musamman ma masarauta da local government da sauran dai shugabanni, domin a dibi yadda za a yi a murƙushe, ko kuma a ga cewa an kawar da wannan matsala da cacan nan cikinmu. To mun sani cewa wasu abubuwa da rajista ake yi. Allahu akbar. To alhamdulillah, Allah ya ci. To alhamdulillah, Allah ya saka muku da alkhairi. No. To wannan sai mu take kyautar kamfani ta saboda jan hankali na a jawo masaya, amma da cewa sun kai lamba ka yanki lamba ka bada kaza ta yayu ka samu kaza, to kaga wannan ya koma tata. Amma tunda ba a ce ka sa ko ɗari ba, sai aka dai kai customer ne kuma suna ganin kamata ya su rike ko su rike ire-iren kama ja musu wasu. To wannan shine ai nau'in promo ko nau'i ne na promo. To wannan insha Allah ba zai shiga, musamman ma da yake an gudanar da wannan abin a kasar Saudiya mai aiki da shari'a musulunci. Insha Allah yan kasuwa su ba su yadda su yi ire-iren wannan hulɗa wadda za ta zama haram da caca. Ba laifi ba ne. To alhamdulillahi mai martaba sarki da sauran shugabanni suna nan suna iyakacin kokari a ga cewa lalle an dakusar da wannan nau'in na caca da ya zama gama gari kuma ya addabi al'umma. Kokarin da suka yi Allah ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya karfafe su a ga cewa an cimma nasarar wannan al'amarin. To laisa ala alladhina amanu wa ati'u Allah
wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ihdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
واطيعوا الله واطيعوا الرسول كويطاعه ga Allah kuita'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadarul ma'asi ku yi hattara ku yi saunar sabawa Allah, wato ma'ana ku ji tsoron Allah ku bar sabo. Fa in tawallaytum in kuka juya baya ani ta'ati daga yau Allah da'a fa'alamu ku sani annama ala rasulina al-balagul mubin, abinda abbasa manzon mu ya isar da sako ya isar mu kuma mu muka sai da zamu yi da ku inji Allah. Ai al-iblagul bayn wa jazaa'ukum alaina sakayyaku tana gare mu da yi muku hisabi. Laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati wa laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu, wato babu laihi akan muminai masu imani masu aiki na kwarai, wato ga abinda sun kaci ai akalu. Wasu malaman tafsir sun ce babu laihi gare su ga abinda sun kaci na halas wanda ba waɗanga abubuwa ba, an buɗe musu kowa bayan haram su ci halas. Sheikh ya karkata zuwa ga ɗayan fassarori da aka yi cewa wannan aya tana magana ne akan giya da aka ambata. Wato muminai in dai sun yi aiki, sun yi imani, suka yi aiki na kwarai, ba su da zunubi ga abinda sun kaci min al-khamri na giya wal maisiri da ta ta qabla tahrimi kamin haramci, wannan Allah ya yahe musu. Idza mattaqawul muharramati, amma idan sun kiyaye abubuwan da aka haramta, wa amanu suka doge akan imani, wa amilus salihati suka yi ayyuka kyawawa, thumma taqaw wa amanu sannan suka yi takawa suka yi imani, ay sabatu ala taqawa suka tabbata akan takawa wal iman da imani, thumma taqaw wa ahsanul amala sannan suka kara takawa sannan suka kyautata aikin su, والله يحب المحسنين الله ينا سمى سكوت تابي معنى أنه يصيبهم الله زي ساكا مس شيخ عبد الله بن فوديو تجمده الله برحمته سكين تفسير ضياء التاوين يا عم بتتي وا واتو wani zai ga kamar an maimaita amanu amilu salihati sannan a ce summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wato a ambaci taqawa har so uku ba takarari na an kai ba wato taqawa ta farko yace in ana nihin taqawa mataki na wato awamun nas mutane na gama gari mataki na biyu ana nihin taqawa takawa sunnat wato wasu zababbu cikin mu'minai takawa ta uku kuma ana nihin kolin koli na takawa ta bayan Allah wanda yake salihai wanda yake sun kai ga wata martaba wanda ake gani ita ce ta gaya ta takawa saboda haka kenan wato akwai buƙatar musulmi ya yi tadarruji ya tattaka daga mataki na farko na takawa shine barin muharramat sannan mataki na gaba na takawa wanda yake bayan barin muharramat kuma akwai ƙarin takawa wajen wato aikata wanda yake abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci mutum aikatawa to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa Allah yana rangonta mama bayan sa mu'mine masu aiki na kwarai wato matukar dai sun rike imani sun kuma rike ayyuka kyawawa da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala taqaddama fi awwalis surati bayani ya gabata a farkon wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi cewa ya mu'mine ya kuma su imani ku cika alƙawura uhillat lakum bahimatul an'ami an halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai abinda aka haramta aka karanta muku haramci ne gairar muhillis saidi kuma kada ku halatta wato dabbobin farauta a cikin harami ko kuna cikin harama da umra ko haji shine wa antum hurumun fama yati huna tafsilul limujmali gairar muhillis saidi aya mai zuwa wato aya ta 94 95 dukan su bayani ne ga menene ake nihi da halatta farauta wata aqibul lahu kuma bibiyar bayani ne gare shi subhanahu wa ta'ala ya ayu allazina amanu la yabluwannakum
ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-saydi tan'aluhu aydikum la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tan'aluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
الله مي جرما دوكا يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكا غزغتا سكا إيماني دا الله ليبلونكم الله بشيء من الصيد للي الله زي جرباكو دواني أبونا دبوبين وروتا tanaluhu aydikum wa rimahukum wato hayyazan hannuwan ku suna iya sharbuwa su kamo dabbobin farauta kamar yan kanana haka a irin tsuntsaye ko zomo da makamantan su sai su zo kusa ga mai harama sai yazan suna tsallaka tai har ma yana iya sharbe su don a jaraba shi wa rimahukum sannan kuma kuna iya halba ku same su da kibanku ay alkibaru min sunne maye mayen dabbobi wa huwa hukumun amun wannan hukunci ne na gaba daya li kulli hajjin ga dukkan alhaji fa inna allaha yaxtabiruhu fi ihramihi lalle ubangiji tabaaraka wa ta'ala yana iya jarabashi a cikin harama ta bi manuhi an saidihi wato ga wani abu wanda an ka hana shi farauta fata ga shahul wuhushu wa tsair sai dabbobin daji su zo su lullube shi sannan da tsuntsaye fi rihalihi har ma cikin ruhatai wala takhafu minhu ba su jin tsoron shi to Allah yana jaraba alhaji ko mai umra da wannan ya gani wato ya bayyana cewa shin zai bi umarnin Allah ko ko zai ga cewa ga banza nan don haka bai bari wani banza sai ya kame dabbobin da Allah ya haramta mai farauta shine Allah ya ce la ya'lamu Allahu man yakhafuhu bil ghaibi domin Allah ya sani ma'ana ya bayyanar wannan da yake jin tsoron Allah a fake shine wanda yake bai ga ubangiji ba amma ya san Allah na nan kuma yana jin tsoron ya kama shi don haka sai ya nisanci farauta ba mane ita da ba da zalika duk wanda ya ta'addanci ya tsallake iyaka bayan an hana farauta yayi farauta falahu azabun alim to azaba mai radadi ta tabbata gare shi wato ma'ana ba mutane ne ya kashe ba ba mutane ne ya ji mu ciwo ba dabbobi ne na daji amma an ce kai ya kama su ya kama Allah ya ce to tunda ya kare doka shi ma za a yi mai azaba saboda haka wannan yana nuna hukuncin Allah hanin Allah to abu ne mai tsanani don haka har da dabbobin ga da ake farauta an ka ce kakka yi to in ka yi Allah na iya kama ka ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
يا ايها الذين امنوا يا مؤمني لا تقتلوا الصيد kada ku kashe dabbobin daji dabbobin farauta wa antum hurumun ahal alhali kuna cikin harama ayi muhrimuna bihajjin aw umratin kuna masu harama da haji ko umra wa man qatalahu minkum duk wanda ya kashe dabbar farauta daga cikin ku muta'ammidan da gangan fajaza'un to ya wajaba gare shi ya bada sakaya Allah rama ya ce fajaza'u misli to mu kuma ga wannan kira'a fajaza'un mislu ma katala bitanwini wa rafa'i ma ba'dahu ai fa alaihi jaza'un huwa mislu ma katala sakamakon nan da zai ba su a wato biyan diya abinda ya kashe kenan zai ba da misalin abin da ya kashe amma daga cikin minan na'am daga dabbobin gida ai shi bai abin da ya kama da shi fi qira'atin bai idafata jaza mallai ita wata qira'a ana yin idafa ta jaza'u ga misli sai zan mudafun wa mudafun ilayhi ya hukumu bihi wadanda za su hukunci da wannan misalin cewa abin da ka kashe ga abin da zaka biya to zawa adalin minkum za a samu mutum biyu ma'abuta adalci daga cikin musulmi lahuma fidinatun suna da kaihin basira yumayyizani biha ashbaha al-ashabihi cikin tunaninsu da basirarsu za su gano miye ya kama da wanga abin da mafarauci ko kuma mai hajji ya kashe to in sun kai hukunci su ce to ya biya kaza dabba kaza zai ba su a ta gida madadin wannan dabba ta daji da ya kashe wa kada hakama ibn Abbas wa Umar sayyidina ibn Abbas da sayyidina Umar da Ali sun yi hukunci fin na'amati ga wanda ya kashe jimina bai bada latin ciya ya biya rakumi cikakken rakumi irin wanda ya isa a yi hadaya da shi وابن عباس وابو عبيده sannan ibnu abbas da abu ubaida Allah ya tada su su ma sun yi hukunci fi bakaril washi ga saniyar daji bauna kenan ko wahi marihi da jakin daji suka ce bi bakara a biya sanuwa ta gida wanda ga wanda ya kashe wadancan wamnu umar wamnu auf fi zabi bi shati sannan ibnu umar abdullahi ibnu umar da abdurrahman ibnu auf radiyallahu anhuma suko sun yi hukunci ga wanda ya kashe barewa cewa ya bada akuya ko tunkiya wa haka ma biha ibnu abbas ibnu abbas shi ma ya hukunci akan haka wa umar da umar wa gairihima wa haka ma biha ibnu abbas wa umar wa gairihima fil hammami to kuma dan abbas da sayyidina umar ba su dai ba da wasu cikin malaman sahabbai sun yi hukunci abada abin nan tunkiya filhan mami ga wanda ya kashe tantabara wato ko a ce kurciya duk dangi guda ne li'annahu yushbihuha domin sun yi kama da juna fil abbi wajen wato irin yadda suke shan ruwa suna kwankwadar ruwa don haka wanda ya kashe tantabara da danginta to zai bada tunkiya ko akuya wa qayyadahu malikun amma imamu malikun rahimahullahu ya kayyade ta tantabara da kurciya sai na cikin harami bi hammamil harami su ne za a bada tunkiya idan an kashe su wa fi ghairi hammamil harami hukumatun waqima amma in tantabara ba ta cikin harami ce alhaji kuma ya umra ya farauta ba to alƙalan harami wanda za su yi irin wannan hukunci wadanda aka ce su hukunci sai su yi ijtihadi su haɗi abinda zai ba su hadayan baligar kaba to wannan dabba da mutum ya ba su a kora kumi ko saniya ko tunkiya ko akuya to za su zama hadaya wadda mutum zai zo da ita baligar kaba hatta kai kaba ma'ana ta shiga harami ay yablugu bihil harama fa yazbahu sai in mutum ya shigo harami da ita sai ya yanka fihi cikin haramin wa yatasaddaqu bihi ala masakini sai ya sadaka ga miskinai wato kaga an ce cikin harami to me nake nan an ce da wuri ana yanka har cikin garin Makka amma yanzu ba a bari mutum ya yanka mutane dabbobi cikin Makka sai dai mayanka ko mina ba ko ina ba sai mayanka to kenan idan mutum ya kashe dabba farauta sai ya sau wannan dabba ta gida ko kuma in makiyayi ne cikin gargen sai ya tsoko wadda ta dace sai ya shigo da ita inda ake yankan hadaya sai ya yanka ta in kuma sokewa na irin rakumi sai ya soke wa ya tasaddaqu bi ala masakini wa la yajuzu an yuzba haythu kana bai halatta dabba farauta wannan dabba da mutum zai sa kai farauta da ita jaza'us saidi shi yanka ta inda ya ga dama kamar a ce garin su a'a ba za ka yi garin ku ba sai dai can Makka wa nasbuhu ko wa nasabahu na atal lima qablahu wa in udifa li anna idafatahu lafziyan la tufidu ta'rifan fa in lam yakul lisayd mithlu in wannan dabba da mutum yayi farauta ba ta da misali minan na'ami daga dabbobin gida kal usfur kamar dan karamin tsuntsun kenari wal jaradi da fara babu abinda aka kama da su cikin dabbobin gida to fa alaihi qimatuhu to sai a yi kima mutum ya biya kun ga ana biyan dabba madadin dabba ko to sai qur'ani ya ce aw kafaratun aw kafaratun ko mutum ya yi kafara gairal jaza'i bayan abinda banta abinda a sakayya wa in wajadahu ko da mutum na da dabbar da zai yi sakayya to yana da dama domin audin nan malam ya fassara ta khairi ne an ba wanda ya farauta wato dama ko biyan waccan da za a yi hukunci a ce ga dabbar da zai biya ko ya kafara ta'am masakin ya ciyar da miskinai min galibi kutil baladi wato daga mahi galibi abinda mutanen garin Makka sun kai ci ma yusawi qimatal jazai zai biya ya ciyar da miskinai gwargwadon abinda zai sai raƙumi maraƙon ya bada raƙumi sai ya ciyar da miskinai kuɗin raƙumi ko kuma maraƙon ya bada saniya da an ga shi zai bayar sai ya maida kuɗin saniyar na abinci ya ciyar da miskinan makka ko kuɗin wannan tunkiya ko akuya yana da dama haka yana da dama ya zabi aw adalu zalika siyaman ko kuma yana da zabi na uku shi azumi daidai da abin da zai sai abincin nan misali an ce kuɗin raƙumi suna ciyar da miskini 100 misali suna ciyar da miskini 100 ko to ko wane mudu mudu to sai ya azumi 100 ko wane mudu ya mai azumi guda yana da wannan dama kaga ba sai ya kashe kuɗi ba ya dawo da guzuri ne ka san mako akai da guzuri ya ce hanyar makata kowa guzuri ne yake ci don haka sadaka ma ga alhaji sai yan kaɗan na ganin sadaka kyauta ma yan kaɗan na kyauta eh to saboda haka ko da cikin esin nan na harami yake shiga kullum to dai akwai wahala wannan azumin da zai yi madadin ciyar da miskinai to lalle yana da wahala amma sai dai ba sai ya kashe ko 100 ba babu kashin kuɗi to Allah tabaraka wa ta'ala yace siyaman yasumuhu azumi ne zai azumce shi an kulli muddin yawmin zai yi azumi ga kowane mudu wa wajaba zalika alayhi wannan ya zama wajibi gare shi wato wannan sakayya da aka ce mai farauta ya li yazuqa wa bala amri domin ya dandane sakamakon aiki ne allazi fa'alahu wanda ya aikata afallahu amma salafa Allah ya yi abin da ya wuce min qatali sayd na kashe dabbobin farauta qabla taharimi kamin a haramta wa man aada ilayhi amma wanda ya koma ya sake kashe dabbar farauta fa yantakimullahu minhu Allah zai yi ramuwa gare shi wallahu azizun Allah mabuwayi ne galibin ala amrihi zunti kamin ma abuci azabtarsuwa mimma asahu ga wanda ya saba mishi wato Allah zai dauki fansar wannan lahin da mutum yayi Allah ya hana shi ya aikata wa ulhiqa bi qatlihi muta'ammidan an riskarsuwa ga kashe dabba da gangan fi ma zikir al-khadaw saboda haka kuskure ma ko da kuskure mutum ya kashe dabba ta farauta to shi ma dai sai ya biya fi luzumil fidyati ga wajabcin wato fidiya wa in kana al-khata la isma fihi duk da cewa dai babu zunubi ga kuskure to amma dai ita fidiya wajibi ne a bayar da ita wal amd shi ko ganganci bambancin sa da kuskure fihi al-ismu akwai zunubi bayan ka biya sakayya to sannan kuma akwai zunubi wa yadkhulu fil khata'i wato ya shiga cikin kuskure ma qabala al-amda abinda ya kalubalanci ganganci min nisyanin na kuskure wa halatul ijma'i da halin wato mantuwa da somewa wannan mi da halin barci wal junu da hauka wayannan abubuwa na wanda aka ce an dauki alkalami ga mai su amma duk da haka nan in ya kashe dabbar farauta cikin wannan halin to shi ma zai biya wannan aya tana cikin abinda Ibn Abbas radiyallahu anhu yayi wa'azi ya jawo hankalin Khawarij da ita kuma sun ka gane domin zamanin sayyidina Ali yana khalifa an samu wata rigima wadda har ta kai zuwa ga a ja daga tsakanin musulmi to ana cikin wannan daga sai wasu suka daura Qur'ani ga mashi cikin safon yaƙi sai sayyidina Ali ya ce a tambayoyi na suka nihi sai suka ce abinda suka so musulmi su aje yaƙi a kai a zauna alƙur'ani ya yi hukunci tsakanin su sayyidina Ali ya ce ma jama'a to mi kuma gani ya wasu suka ce a yaudaran mu ake son a yi cikin magoya bayan shi wasu suka ce a mu yadda sayyidina Ali ya karkata cewa a yadda a kai a zauna a sasanta kuma alƙur'ani hizan shine mai hukunci tsakaninsu to shine sai aka sa wasu sahabbai guda biyu suka je su za su zamna zaman sulhu duk abinda sun kai tsakanin musulmi a ɗauki hukunci su ne سيدنا أبو موسى الأشعري da sayyidina Amr ibn al-As. To shine wannan cewa mutum biyu su ce su yi hukunci don a dakatar da yaki a kawar da rigima tsakanin musulmi, shi asanadiyar tawayen masu tawaye suka ce inal hukumu illa lillahi, hukunci ga Allah yake kawai. Ya za a ce wasu mutane guda biyu su ce su yi hukunci? Suka ce sayyidina Ali ma cikin jama'a dai suke, amma suka ce ba su yarda da shi ba, amma suna kahirta shi, suna kahirta duk wanda aka tare da shi wanda ya yarda a ce mutum biyu su kai su yi hukunci tsakanin al'ummar musulmi. Don haka sai sun ka ja daga wani wuri da ake cewa Harura'a, su dubun dubata, ba wai dubu goma ba, sun yi ƙarfin dubu goma, za su kai tsakanin dubu goma sha biyu zuwa dubu ashirin. Kuma da sun ka ja daga wannan wurin sai suka kama, wato saboda abin nan dan tunanin su gajeren tunani, sai suka ga al'umma gaba ɗaya sun zama abokan ƙiyayya gare su, don haka suna fashi da makami, suna kashe mutane, suna karɓe dukiya. To shine kamin sayyidina Ali ya yaƙe su, sai ya aika musu Ibn Abbas yace ya taya ja hankalinsu, ya yi musu wa'azi, ya nuna musu sayyidina Ali akan gaskiya yake. Sayyidina Ali bisa gaskiya yake, bai yi kuskure ba. Suna ganin sayyidina Ali ya kuskure, amma kuskuren sa ya fidda shi cikin musulunci. To daga cikin abinda Ibn Abbas ya ce musu, mina na kuke gani kuskuren khalifa ko amirul mu'minina? Suka ce ya yadda mutum biyu su yi hukunci tsakanin al'umma, kuma Allah ya ce inal hukumu illa lillahi. Su ne 'yan Boko Haram na farko fa, su aƙidar Boko Haram ta tsaunin addini da ta'addanci da gare su ta faro fa, can ta faro kahirta mutane babu dalili, da cewa har da zunubi mutum ya abin nan ya kahirta, to gare su ta faro. Saboda su ne masu tsatsauran ra'ayi, in ka ji masu tsatsauran ra'ayi to su ne, in ka ji mutu ɗan rifuna ko extremist to su ne. Ibn Abbas ya ce musu, to ku yanzu a ce a zo a zauna a yi sulhu, wasu mutum biyu su zo su yi hukunci da kowa zai yarda da shi domin a tsare jinin musulmi, zai zama laifi? Ai bai zama laifi, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce saboda jinin tsuntsu ma, jinin zabon daji ko jinin zomo ko jinin abiga tantabara, a samu mutum biyu su yi hukunci, ya hukumu bihi zawa adalin minkum. To yanzu ku waɗannan mutane ina tunaninku ya yi an ce a samu zawa adalin manya-manyan malamai musulunci mutum biyu su zamana don saboda jinin tantamara? To ina zai zama laifi don an ce mutum biyu su zamana don tattaunawa da sasanta don a tsare jinin musulmi? Suka ce lallai malam mu abu su kuskure mun yadda. Aka ce mutum dubu biyu sun ka biyo shi, sun ka dawo cikin sahun sayyidina, suka dawo cikin al'ummar musulmi. Saura kuma suka ce su har yanzu ba su gamsu ba, ai su ba su yadda, ba su gane ba. Don haka ƙarshe sayyidina Ali ya yake su. Duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya san qitalul khawarij, sayyidina Ali ya yake khawarij. Uhilla lakum. So now maciji na mandaji na, amma shi saboda macuci ne an ce salas abin nan khamsun min al-fawasik yuqtalna fil hill wal haram. Akwai dabbobi guda biyar fasikai ne, su masu laihi ne saboda suna cutar da jama'a, don haka ana kashe su ko cikin harami ko wajen harami ko cikin aikin haji kake ko ba cikin aikin haji kake ba, maciji na ciki. Na'am. Sauran akwai hankaka, wato gurab, akwai shirwa, sannan akwai kunama da maciji da kare mai cizo. ma haukacin kare ba a kyale shi ko alhaji ne ya kashe shi ko cikin harami ko kusa ga ɗakin kaba ne an yadda saboda mi domin a kare cuta ta don waɗannan ana ƙoƙarin kare cutar su ne to alhamdulillah za mu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu lada abinda muka karanta daidai abinda muka yi kuskure Allah shi yahe mana kuma Allah ya nuna mana abinda daidai أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أكرمك الله الله يساك على خير مصاري دكتور محمد أبو بكر والي وندشيني يقبات الدونة تفسير القرآن من الجرمة tare da Allah ran mansa Alhaji Abubakar